بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سأل بركة نامنا بركة دوانا يمتي yammacin ranar Lahadi mun shiga daren Litinin wanda shine daren 30 ga watan wato Shawwal shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Afrilu 2025 daga wannan masallaci da ake kira da suna masallacin Yahaya Sarkin Noma ko masallacin Yahaya Sarkin Noma da ke nan garin Doma a cikin jihar Nasarawa inda muka haɗu tare da ‘yan uwa musulmi domin yi wa junanmu nasiha. Na addu’a Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sanya albarka a cikin rayuwarmu kuma ya sanya mu daga cikin wanda suke jin kyakkyawar magana kuma su yi riko da ita, wato waɗanda suke ganin gaskiya kuma Allah ya ba su ikon aiki da ita. A wannan lokaci insha Allah ina so zan yi mana nasiha ne takaitacce akan wato riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullum muna yawan ambatan cewa mu ahlus sunna ne, kaza sunna, muna bin sunna. To yana da kyau lokaci bayan lokaci mu dinga tunawa kanmu me muke nufi da sunna din, me malamai suke nufi da sunna, kuma menene ma'anar bin sunna. Abu na farko da nake so na ambata mana a nan shine ita kanta sunna me ake nufi da ita. Wannan lafazi na sunna da muke yawan faɗa, mu ahlus sunna ne, muna aiki da sunna, kaza sunna, to me ake nufi da shi? Sannan kuma menene ma'anar riko da sunna? Sannan kuma wasu bayanai takaitattu akan wasu daga cikin nau'o'in mutanen da ke kiyaye sunna, waɗanda ba sa bin sunna ko kuma a wannan zamanin suka yi fice wajen gaba da kiyaye da sunna. Sannan kuma yadda mutum zai yi wato ya tabbata akan sunna a matsayin mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na farko dai, kamar yadda muka sani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito, nabi yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di abdu alaiha bin nawajib. Annabi yace wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ina umarninku da ku yi riko da sunnata, alaikum bi sunnati, ku yi riko da sunnata, wa sunnatil khulafa'ir rashidin, kuma ku yi riko da sunnar halifofi shiryayyu min ba'di, wanda za su zo a baya, wato sayyidina Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abdu alaiha bin nawajib, ku rike sunnata, ku rike ta gam kamar kun ciza ta da hakoran ku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa iyyakum, kuma ina hana ku a hirdunku wa muhdathatil umur, da biye wa abubuwa fararru a cikin addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kulla muhdathatin bid'a, duk wani abu da aka kirkira a cikin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba, waɗannan halifofi ba su karantar da shi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan abun sunan shi bid'a, wa kulla bid'atin dalala, kuma duk bid'a bata ce. Wannan shine iya asalin abin da ya inganta a wannan riwaya. A wannan riwaya babu wani ƙari cewa wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finna, duk da ya zo a cikin wata riwaya can daban wadda akwai magana mai yawa a kanta, ba nan ne mahallinta ba. To wannan hadisin shi za mu ɗauka a matsayin madogara da za mu yi batu insha Allahu a takaice game da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan majalis. Abinda ake nufi da sunna harshen larabci shine hanya at-tariqu awl al-masluk awl muttaba hanya wadda mutane suka saba suna binta ana ce mata sunna hakanan al'adar rayuwa ko salon rayuwar mutane ana ce mishi sunna hakanan wani abu tabbatacce wanda haka aka san shi shi ma ana ce mai sunna kuma da Allah yake cewa sunnata man kad arsalna min qablika min rusulina haka dai ayyuko wannan tabila li sunnati llahi li sunnatina tahwila Allah yace tafarkin waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin annabawa ko ba za ka taba samun wannan tafarki na Allah ya canza ba wato tafarki hanyar su irin manhajin da annabawa suke bi hakan Allah yace sunnatullahi wato sunna Allah wala tadrib sunnatullahi tabdila sunna Allah ba ta da canji to in aka ce sunna abinda ake nufi shine hanya ko kuma wani tafarki amma a wurin malamai na ilimi to ana amfani da lafazin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ma'ana daban-daban ko waɗanda malamai gwargwadon tafarkin da suke bi dan malaman usul fiqh suka ce sunna suna nufin duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na magana ko aiki ko abin da yaga ana yi bai hana ba suna cewa kullu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yuttakhadha dalilan fi shar'i shine abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko tabbatawarsa wanda a ilmance za a iya riko da shi a matsayin dalili na shari'a saboda a cikin wannan sun cire abin da ba zai iya zama dalilin shari'a ba akwai abin da magana ko aiki ko tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma wani abu na shari'a ya nuna cewa wannan ba dalili bane na shari'a kamar khususiyya kamar wani abu cikin al'adar da ba dalili ne a shari'a to agu malaman usul fiqh iya wannan suke rikewa saboda su suna bibiyan dalilai ne na shari'a wato abinda za a gane meye hujjar yin kaza meye hujjar yin kaza yayin da su ko malaman hadisi su kuma suna gamewa gabaki daya suna cewa kullama jaa annabi sallallahu alaihi wasallam kulluma jaa annabi sallallahu alaihi wasallama min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw wasfin khulqiyyin su kuma agun su duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ko ya aikata ko ya ga ana yi bai ce a bari ba suka ce kai da ma kari siffofinsa na halitta da siffofinsa na dabi'a agun malaman hadisi duka wannan yana cikin as-sunna saboda maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan aikatawa bai ce kabari ba da kuma abin da za a bada labari a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kamanni iri kaza da abin da za a bada labari a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da hali ko dabi'a iri kaza wannan da yana cikin lissafin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin malaman hadisi yayin da su ko malaman fiqh idan suka ce sunna suna nufin nafila duk abinda ba farilla ba duk abinda ake ganin shi mustahabbi ya dace ayi wato wanda yake sunna kamar da malamin Muhammad Albani yake fara Allah ya gafarta mai sunna kanwa farilla wannan shine yaran malaman fiqh ko to kuma duk wani abu na qurba duk abin neman kusanci zuwa ga Allah wanda bai zama dole ba da kuma duk abin da aka aikata shi a bisa yadda shari'a ta tsara kamar yadda zasu ce akwai at-talaqus sunni at-talaqul bid'i kaga shi wannan sakin ba wai sunna ce a matsayin mustahabi ba a'a an yi sakin ne a bisa yadda shari'a ta tsara da kuma duk wani abu da ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi horo da ayisa ko da bai ce wajibi ba kamar aure sai ka sun ce aure sunna ne saboda yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akai to wannan yaran malaman fiqh kenan. Su kuma malaman tauhidi in suka ce sunna suna nufin aqida ingantacciya, da haka ma suke rubuta da tafai suna kiran su da suna as-sunna, as-sunna na Ibn Abi Asim, as-sunna na Imam Ahmad Ibn Hanbal, sharh usul i'tiqad ahli sunna na ainihin lalakai da ire-iren su. Su suka ce sunna suna nufin akasin bid'a a aqida, wato irin aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, irin aqidar malaman farko cikin malaman hadisi da malaman fiqh da sauran malaman musulunci, ita suke ce ma as-sunna. Saboda kaga duk waɗannan malamai, malaman usul fiqh, malaman fiqh, malaman hadisi, malaman tauhidi, kowanne yana mu'amalantar lafazin as-sunna da gurgurdan farfajiyar binciken sa. Wanda ne annabi cewa lafazin sunna lafazi ne mai fadi kwarai, wanda duk sanda ka fade shi ana so ka tantance me kake nufi. To anan mu abin da muke so mu magana game da shi akan sunna shine kamar kace wato jirgin ruwan nan na annabi Nuhu da kowa yake hawa dan ya tsira a addini, wato tafarki ingantacce na addinin musulunci shine sunna a wannan mahallin tattaunawa namu, wanda a ciki duk waɗancan abubuwan sun shiga da kuma ƙari. Allah madaukakin sarki shi ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yace ai mishi da'a, ai mai biyayya a cikin ayoyi daban-daban cikin alqur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wanda duk yake da'a ga manzo to Allah yake yi wa da'a. Saboda ka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ko yace a bari, to kamar Allah ne yace ayi ko a bari, domin wannan umarnin da Allah madaukakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa, yana bayarwa ne a bisa yadda Allah ya umarce shi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana akan san ransa, duk abin da yake fadi wahayi ne daga Allah. Wannan aya da ire-irenta suna bayyana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to matsayin shi wajen nauyin hukunci kaman abinda Allah ya umarni ne. Allah ya sake cewa wani waje, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah ya ce fala wa rabbika, na rantsa da ubangijinka, la yu'minuna, su mutane ba za su taba zama masu imani ba, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun sanya ka, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin kai ne alƙali akan duk wani sabani dake tsakankanin su. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan kuma ya zama da cewa a cikin zuciyarsu ba sa jin wani kaikayi game da abin da ka hukunta. Wa yusallimu taslima, kuma su miƙa wuya ga baki ɗaya, udkhulu fi silmi kafa. Wannan aya dake cikin suratul ahzab tana da dalilin saukata. Wasu mutane, ɗaya ɗan garin Makka muhajir, ɗaya kuma ɗan garin Madina, suna da gona kusa da juna, sai zama da cewa ɗayansu idan sun zo suna ban ruwa suna yin noman rani, to wanda yake kusa da yafi kusa da inda ruwan yake, kusa da source din ruwan, rafi din ko rijiyar, shi ake fara bude ma ya jika gonarsa ya bata ruwa, daga nan kuma sai a kulle sai wancan ya zuba. To wannan rana sai shi na can sama yace shi bai yadda ba, sai an fara jika gonar shi kafin ayi wannan na kusa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabo zai wuce, sai suka kawo ƙara suka ce ya manzo Allah kai mana hukunci. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama ya kuka saba yi, sai suka ce ga yadda muka saba yi, sai ya ce to yau ma ku yadda kuka saba din ka ku canza. Dan kuma shi wannan mutumin garin Madina, wannan hukuncin da aka yi is not in his favor, hukunci mai mishi dadi ba. Sai raka sai ya ce okay, saboda shi wannan dan garin ku ne dan Makka, shi sa ka bashi gaskiya. To wannan kalmar da ya faɗa ita ce Allah ya saukar da wannan aya, yana bayani akan cewa mutum musulmi imanin shi bai inganta sai ya sallama duk wani rikici da duk wata wato mas'ala da duk wani sabani sai ya sallama wane ne zai yi hukunci akai sai ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi koda ya shafi abun duniya kaman noma kaga bai shafi addini bai shafi sallah ba bai shafi zakka ba bai shafi azumi ba bai shafi tsarki ba bai shafi alula ba bai shafi jinin haila ba bai shafi tauhidi ba saboda ka abu ne na duniya to hatta abun duniya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga yadda za a yi to idan kana so ka zama musulmi mai imani da Allah ya gaskata imaninka to sai ka yadda da wannan maganar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar kai masa jayayya sannan sai ka miƙa wuya ga baki daya Al-Imam Ibn Al-Qayyim yake cewa game da wannan aya inna hadhihi al-ayata tamfil imana anil ibadi hatta yatahakamu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fima shajara bainahum saghirihi wa kabirihi yace kaga wannan aya tana soke imanin mutane bayi na Allah Allah ya ce ba su da imani har sai sun mayar da duk wani rikici zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci su sallama hukuncin sa sawa'un akan kankanin abu ne ko babba wannan yana nuna girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai da Allah ya bashi cikakken iko akan yayi hukunci ya bayyana dokar da yake so a bi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi akan aikin haji sai yake cewa aikin haji farilla ne akan musulmi sai wani sahabi yace ya manzo Allah a fi kulli amin ya rasulullah shin kana nufin kowace shekara mutum ya tashi ya je aikin haji dole ne yana da hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuru daga baya da mai tambaya na maimaita nabi sallallahu alaihi wasallam yace a so daya ne kawai a rayuwarka ya wajaba yace kuma da na ga dama na ce kullun duk shekara ayi to da shike ne ya zama wajibi wato Allah ya bashi hata damar in ya so ya canza wani hukunci zai ya canza wa yace law qultu hala wajab inda na ce eh da ta wajaba amma saboda tausayi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazai ce eh ba saboda abu ne da bazai yi wa mutum yayi kullun ba a cikin suratul a'raf Allah madaukakin sarki yana ba mu labari yana yabo ga waɗanda suka amsa annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka yi addinin da ba musulunci ba wato wanda yake asalin shi kirista ne ko ba yahudi ne sai riski addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai yabo wannan addinin to wannan yana da wata martaba ta musamman a cikin hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutanen da Allah zai linka musu ladan duk aikin da suka yi sai an linka musu lada daga ciki akwai mutumin da da yake bin wani addini wanda ba na musulunci ba sai ya zo ya tuba ya bi addinin musulunci to za a bashi ladan duk aikin sa sau biyu saboda ya gasgata annabin sa annabi Isa ko annabi Musa alaihi wassalam kuma ya gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الله يتسوني متانا نندع سكي بن من ظنن annabin nan wanda bai iya rubutu da karatu ba wanda suka sami sunansa a cikin at-taura da injila wato mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad Allah ya ce wanda ya zo yana umarninsa da kyakkyawa yana hannunsa su bar mummuna yana kuma halasta musu abubuwa masu daɗi yana haramta musu abubuwa marasa daɗi sannan yana cire musu dokoki masu nauyi da aka daura musu ada sannan kuma yana ainihin wato kawo musu dokoki masu sauki wai da annu israhum wal aglala da kuma wato tarnaki dake hannayensu duk wani annabi da Allah ya aiko shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya mishi sharadi kafin a bashi annabta cewa idan Allah ya nufa ka riski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da zaka jinge zaka jingine mukamin ka na annabta ka koma ka zama daya daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko na annabi sai ya ce iya yadda sanan Allah yake bashi annabta da za a ce akwai wani annabin da zai ce bai yadda ba to ba za a bashi annabta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sayyidina Umar law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana raye bai isa yayi addinin sa da attaura ba sai dai jingine ta gefe ya bi alqur'ani shi sa annabi Isa alaihi salam idan ya dawo karshen duniya ba zai aiki da injila ba da qur'ani zai yi aiki shi ma ya zama ɗaya daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ibnu hajar ya lissafa shi a cikin cewa shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah madaukakin sarki yayi yabo ga waɗanda su ba wannan annabi aka aika musu ba an aika musu da wani annabi can daban amma aka shardanta musu cewa idan sun riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi amanna da shi kuma idan sun yi amanna da shi sun samu babban matsayi kamar irin su Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu waga ashe mu da ya zama na cewa mu da ma shi wannan manzon shine aka aika mu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai ana hadzukum minal anbiya'i wa antum hadzi minal umam ni ne rabonku a cikin annabawa ku kuma ku ne rabona a cikin al'ummomi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu to haka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine rabon mu a cikin annabawa kuma mun samu babban rabo kasancewa a cikin al'ummarsa babbar falala ce Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ne na ƙarshe a cikin lissafin al'ummomi amma kuma ku ne na farko a ranar alkiyama wajen shiga aljanna wajen yawan ƴan aljanna wajen tsira saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ba zai kwanta ba ranar alkiyama sai ya tabbatar duka al'ummar shi ta tsira Allah madaukakin sarki ya bashi dama yace kai addu'a guda uku a nan duniyan amsa maka sai yace Allah ina roƙonka ka gafarta wa al'ummata ya Allah ina roƙonka ka gafarta wa al'ummata sai tsaya iyanan sai aka ce ka ƙara ɗaya yace a ɗayan na ajiye ta ranar alkiyama zai amfane ta ita ce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi dan neman Allah ya gafarta mana ya rangwanta mana Allah ka sa mu tsira amin saboda haka wannan manzo ya kasance wato mai tsananin kaunar mu ne kamar da Allah ya mushi sheda yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim yace wannan manzo ya zo muku wanda yake mai tausayi wanda baya so ya ga kun sha wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misali na da misalin ku kamar misalin mutum ne ya tara itace yana jin sanyi ya hura wuta dan ya ji dumi sai shinge da gyare da sauransu da fara su dinga zuwa su kuma suna son su ga hasken garin neman haske sai su dinga ba su kona kansu yace sai in dinga sa hannu ina ture ku kar ku fara wuta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da damuwa akan wannan al'umma ayoyi suna nan da yawa waɗanda suka zo akan wannan babi na tabbatar da cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kamata shi ya wajaba shi ya zama dole ai masa da'a ai masa biyayya akan duk umarnin da yayi da dukkanin hanin da yayi ya hana amma Allah mu tsallaka zuwa gaba ta gaba saboda karancin lokaci gaba ta gaba din shine me ake nufi da riko da sunna cewa ni ahlus sunna ne ko cewa ni dan izala ne ko cewa ni dan salafiya ne ko cewa ni mai bin tafarkin magabata ne me ake nufi da wannan me abinda ake sa rai a ga kana aikatawa domin shi bin sunna malamai suna cewa inna tamassuka bis sunnati laysa mujarrada di'a'i ba wai cika baki ne da kurari ba wala kalamin ba kuma zance ne kawai wanda ake sakin shi haka nan babu aiki ba wala atifatin ba kuma zafin kai bane ba dumin kirji ne ko zafin kai ba wai inna ma huwa amalu aiki ne mabniyun wanda aka gina shi ala kamali muhabbatin a bisa cikakkiyar kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alba'ifati ala al-ittiba wanda wannan tsananin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din za ta sa ka dinga masa biyayya, ka zama kamar raqumi da akala a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ba wai zance ne ko magana kawai da baki ko wani tambari ko wani shi'ar ko yawan surutu ko ka sawa kanka suna as-salafi ko al-athari ko ahlus sunna ko ibnu sunna, duk wani suna za ka sawa kanka ba shi bane asali, amma a gani a aikin ka cewa kana bin sunna. Daga cikin abinda za a gani a ciki, na farko akwai al-qiyamu bil wajibat wajtinabil muharramat. Ahlus sunna na gaskiya an san shi da tsayuwa akan abinda aka wajabta mishi. Abu na farko da aka wajabta maka shine tauhidi, kadaita Allah madaukakin sarki a wajen sunayensa, a wajen ayyukansa, a wajen kasancewarsa mahalicci, da kuma wajen bautata masa. Ya zama da cewa ka yi riko da tauhidi ingantacce, ka guji duk wani gurbi ko wani lungu da zai kai ka zuwa ga shirka da Allah a cikin rububiyarsa, yin shirka da Allah a cikin uluhiyarsa, da yin shirka da Allah a cikin sunayensa kyawawa masu tsarki. Sannan mataki na biyu wajen at-tamassuk bil wajib al-qiyamu bil wajibat shine ka kaida sauran wajibobi, sallah a matsayin ta na farilla, azumi a matsayin shi na farilla, aikin haji da zakka a matsayin su na farilloli, da kuma sauran wajibobin da ke kanka da suka shafi dokokin Allah na tsakaninka da Ubangijinka, da dokokin Allah tsakaninka da bayin Allah. Allah ya kafa mana wasu dokoki wanda suke guiding din mu'amalarmu da Allah madaukakin sarki. Sannan ya kafa mana wasu dokoki wanda suke guiding mu'amalarmu da ƴan uwanmu mutane, sawa'un iyaye ko ƴaƴa ko makwabta ko iyalai ko abokan kasuwanci, kai hatta ma wanda ba musulmai ba. To duk waɗannan dokokin na umarni sai ka kiyaye su. Kiyaye su yana cikin bin sunna da kuma gujewa abin da Allah ya haramta. Mafi girman abin da Allah ya haramta shine shirka, wanda shine akasin tauhidi. Sai kuma al-mubiqat, manya-manyan zunubai masu dirmasa mutum cikin wuta, irin su shan giya da kazafi da ƙarya da kisan kai da caca da zina da saba wa iyaye da cin amana da cin riba, wanda Ibn Abbas yake cewa sun fi kusa da 70 fiye da kusancinsu da 7, al-kaba'ir da kuma sauran zunubai waɗanda ba su kai girma waɗannan ba a wajen nauyin zunubinsu. Shine wajtinabul muharramat, wannan mataki na farko kenan. At-tamassuk bis-sunna ya'ni al-qiyamu bil wajibat wal wajtinabil muharramat, tsayuwa akan abubuwan da aka daura maka da kuma gujewa abubuwan da aka haramta maka. Na biyu sai kuma tasdiqun nabiy sallallahu alaihi wasallama fi jami'i akhbarihi wa ahadithihi, sai kuma gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk abin da ya bada labari, duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na abin da ya faru a da can, da abin da zai faru a nan gaba, da abin da zai faru a ranar alkiyama. To in dai wannan labarin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to girman labarin da ingancin sa kamar girman labari da ingancin abu da Qur'ani ya faɗa ne. Qur'ani ya ba mu labarin kisoshi mabambanta, annabawa da al'ummomi da suka shuɗe, da wasu al'amura da suka faru. Misali Qur'ani ya ba mu labarin cewa an kashe wani mutum, an rasa da za a gane waye ya kashe shi, an yanka saniya, an ɗauki bindinta ko wani abu, an buge shi da ita, ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni, ko mun yarda mun gaskata don Qur'ani ne. To haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya ɗaura wa saniya kaya da yawa, yana tafiya yana dukanta, sai ta waigo ta ce mishi, kai ni ba dan haka aka halice ni ba, Allah bai halice ni dan ka dinga cin zalina ba. To yadda muka yarda da wancan labarin, haka mai yarda da wannan. So da haka da Annabi ya faɗi labarin, wasu sahabbai suka ce subhanallahi, baqaratun takallamat, dama an taɓa samun zamanin da saniya ta yi magana? Annabi ya ce ƙwarai kuwa. Ya ce kuma ni na yi imani, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce kuma Abubakar da Umar sun yi imani. Mai labari Abu Hurairah yake cewa kuma ba sa wajen. Haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je ya yi Isra'i, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله زوكر شام أيوين من يد من يأمن با مد مسلم شوى الله يا ترو ملائكة يا زو مكة يا ركيم الله صلى الله عليه وسلم سنحو تدبا بسنا براكة سنجي تفيا دون سولين بما مايكي تكين داري tafiyar da awa wato wata daya ake yi ana yin ta sun yi ta cikin awanni sannan kuma suka isa wajen sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaka ya hau zuwa sama kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya faɗi wasu tafsilat ziyadat ala hadhihi nusus wanda ba sa cikin wannan nassi yace da naji naga kaza Allah ya tara mana annabawa na musu sallah naga annabi Musa a sama ta kaza naga annabi Ibrahim a sama ta kaza naga annabi Idris a sama ta kaza naga kaza naga kaza naga kaza duk wannan details din da ya ambata wanda ba sa cikin alqur'ani mun yadda 100% in baka yadda baka ba musulmi ba to haka kuma abin da zai faru a nan gaba da Allah ya bada labari duka mun yadda ƙarshen duniya da ƙarshen kwanakin duniya da tashin alkiyama to kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara wasu bayanai ya faɗa abin da zai faru da nan kafin tashin alkiyama da nan lokacin tashin alkiyama da abin da zai faru bayan tashin alkiyama duk ya bada labari to ahli sunna wajibi ne imani da wannan wanda bai imani da waɗannan abubuwan ba to akwai matsala akwai virus a cikin kasancewar shi ahli sunna sunnar shi ba mai kyau bace ejjabuci eh jabun sunna yake bi baya bin mai inganci ina fata mun gane wannan saboda ka nisanci a ce ga wani labari wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada wani labari fiye da labarin nan yayi maka nauyi a zuciyarka ko a kwakwalwarka to ka kiyaye a same ka a cikin masu karyatawa wannan karyatawa da zaka yi zata iya raba ka da dan imaninka da kake riritawa Allah ya sani na uku kuma daga cikin abinda ake nufi da riko da sunna shine al-hirsu ala tatbiqi sunna wa ihtirami ahliha wa muhabbatihim mutum ya zama mai tsananin kwadayi akan aikata sunna duk abinda aka ce sunna ne ya zama dan gani kashenin sunna duk abinda ya tabbata sunna ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai a dabbaka shi ka a ce to ba zai yiwu ba ai yanzu an daina yayin wannan yanzu wannan kuma ai ya saba wa abinda aka saba gani na al'ada a duk abu ya tabbata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to dabbakawa shi yake tabbatar da shi Allah ya ji kamala albani namu na zaria yana daga cikin abin da ya sunnanta wa mutane a cikin dalibansa shine aikata duk wata sunna da aka karanta wanda wannan shi yake rayin sunnonin amma idan ba aikata ba to za a karanta kuma sai a manta sai wata ranar wani ya zo ya yi sai a ga kamar ba a taba ji ba halaka ya cikin bulugul maram yana cikin rutul ahkam an karanta an wuce amma tunda ba ya aiki da shi ba shikenan ba wanda zai iya tunawa bayan shekaru aka samu wani ustazu ya zo ya aikata sai a yi ta rigima da shi ai na ka gani ya ce yana cikin bulugul maram ce ƙarya ne ana buɗe bulugul maram kuma za a gani me yasa aka manta saboda ba a aiki da shi to sunna ma'anar karatunta shine a yi aiki da ita saboda haka ahlus sunna suna kasancewa mutane ne masu nuna kwaɗayi wajen aiki da sunnoni tabbatattu da kuma girmama ma'abota sunna da ƙaunarsu da wanda ka taɓa gani da wanda baka taɓa gani ba da wanda ka ji labari ya zama da cewa kana girmama malaman sunna na da da na yanzu kana girmama ahlus sunna da masu jibintarta abu na gaba a cikin abubuwan da suke su ne ma'anar riko da sunna malamai suka ce tajannubul bid'at al-aqdiyya wal-amaliyya ijnabul bid'at gujewa dukkanin wata bid'a wato waɗancan da aka ce muhdathatul umur duk abin da aka kirkiro wasu kawai suka ga ya dace a dinga yin shi da sunan addini sai suka ɗauka suna yi sai aka bincika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sahabbai ba su yi ba harihubinsa ba su yi ba malaman farko cikin sahabbai tabi'ai ba su yi ba to wannan shi ake ce ma bid'a in dai za a yi shi da sunan addini ba yi da asali to irin wannan abin wajibi ne a tashi a yaƙe shi a karantar da mutane a tsoratar da su hadarin da ke cikinsa sawa'un ya shafi aqida ne wato ya shafi tauhidi abin da ke cikin zakata ko ya shafi ayyuka na yau da kullum ayyuka sallah azumi zakka da ire-irensu an kirkiro wani abu an danganta da su ko kuma abin da shafi imani da tauhidi an kirkiro wani abu an danganta da shi abu na gaba sai kuma da'watun nasi ila tamassuki bis sunna ta'aliman wa ta'alluman kiran mutane zuwa ga riko da sunna wato ta hanyar karantar da sunna bayan an karance ta wato dole ne ahlus sunna su tashi tsaye haikal wajen ganin sun san sunna a ilmanci shine ta'alluman kenan wa ta'aliman sannan kuma su karantar da sunna bayan sun koye ta domin sunna ba ta yiwuwa bin sunna ba ya yiwuwa da jahilci da can shekarun baya can da aka fa izala duk wanda ya shiga izala abu na farko da za a fara gane cewa wani ya zama dan izala za a ganshi da littafi ya koma makaranta Allah ya saka wa yin izala da alkhairi a lokacin ba sa wasa da ilimi to wannan shi ya taimaka wajen yaduwar in wato sunna a cikin mutane kuma duk abin da aka ce sunna ne ba sa wasa da shi za su aikata shi kamar yin sai aka wayi gari ko mutum ya ce shi ahlus sunna ne kawai yana ganin wani fashion wato wani cultism ne kawai kamar wata kungiya ce irin kungiyoyin nan na yan kallon kwallo shi ahlus sunna ne ko dan izala amma kwata kwata baya zuwa makaranta baya sauraron wa'azi baya mu'amala da dalibtar ilimi to wannan ya kace shi da sunna kawai suna kenan ya kace sunan ne kawai wato ma baki ya mina sunnati inda hu ilal ism war rasul amma zaka same shi yana da kurakurai da yawa a cikin harkar da yake da sunan addini saboda ba ta yiwuwa sai da ilimi to wanda kuma ya zo ya koyi karatu Allah ya bashi dama ya iya wani abu da za a bukata to kuma sai ya zauna ya karantar akalla ko ba zai karantar da kowa ba ya karantar da iyalansa matarka da ƴaƴanka ka sa su akan tafarkin da kake idan ka je ka ji wani karatu ko wani ilimi sabo da ka koma gida ka koya musu da kun ka je kai ta ba su labarin abin da ya faru a kasuwa da kun ku zauna kai da matarka ku yi ta gulmace-gulmace ku yi gulman makwabta ku yi gulman ƴan uwa ku yi gulman surukai ku yi gulman kishiya to kar ku zauna kuna wani sai ka koya mata hadisi ɗaya biyu yafi haka sabai suka kasance suna yi suna koyi da abokansu sayyidina Umar yakan yi sukan yi a yarjejeniya da wani makwabcinsa kai ka je makaranta yau ni in je kasuwa gobe in je kasuwa ka je gobe ka je kasuwa in je makaranta duk wanda ya je makaranta idan ya dawo in an ci abincin dare bayan isha ne ko a zauna a cigaba da taɗin yau da gobe sai ka karantar da wanda bai je ba abin da kaji to haka in sai shiga gida za su gaya ma iyalansu cewa yau ga abinda aka aiko da wahayi a kansa ko kuma ga karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to alal aqalli mutum ya zama zai iya karantar da mutanen gidansa wanda kuma har ilimin shi ya bunƙasa har wasu mutane suka buƙaci zuwa ga iliminsa to karantar da wannan sunna alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha fa addaha kama hafizaha yace alkhairin Allah ya tabbata ga mutumin da ya ji magana ta wato ya ji hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haddace ya rike a zuciyarsa ko ya rubuta a takardar littafinsa sannan kuma ya samu dama ya je ya kai ga wasu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace farubba muballagin aw amin sami'in saboda alkhairin da ke cikin isar da sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda za a isar masa kuma sai ya furkewa fiye da wanda ya isar masa kana matsayin malami kana karantar da dalibai to baka sani ba a cikin su wani Allah ya mishi baiwa bayan wani lokaci sai ya bunƙasa ya zama babban malami wanda kuma duk abin da ya karanta na alkhairi kana da sakamakon ladan saboda kai ka sashi akan wannan hanyar to kada ka yi kanka bakin cikin irin wannan alkhairi idan aka buƙaci ilimin ka aka ce wani zo ka karantar to kaga dinga mutane yanga kana maɗe kana nuna kai ba za ka iya ba kuka dinga saka wasu sharuɗa wanda ma anzalallahu biha min sultan sai kaga to alhamdulillah ashe wannan alkhairi ya kawo kaina bari ni ma in bada gudunmuwata a masallacin anguwa ko a wata makaranta ko a camp din NYAC ko a hostel ko a ina ne ka bada irin gudunmuwa da zaka iya abinda ake so dai ka tsaya iya abinda ka sani laqad ahsana man intaha ila ma alima duk wanda ya tsaya iya abinda ya sani to ya kyautata karka rudu da wannan zamanin zamanin da social media na ƙarya da za a doka maka camera a saka maka microphone kai ta zuba kamar fanfo ya lalace to karka yadda ka dauki wannan salam ka tsaya iya abin da ka sani ka karanta da abin da ka sani abu na ƙarshe da nake so na ambata mana kada lokaci yayi nisa shine a wannan zamanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana fuskantar wato a makiya ko in ce makiya sun sa mata ido ta ko ta ko ina suna kawo mata hari gaba da baya dama da hagu wanda waɗannan makiya iri daban-daban ne ga sunan kala-kala akwai yan bid'a galibi cikin ɗariƙun sufai da kuma wasu yan bid'a da ake cewa alqur'aniyun in ka so ka ce musu yan qur'ani ga naka shine malaminmu da tsani yana kiransu da suna yan qur'ani zalla akwai kuma an fi sanin su da yan kalakatu ko wani suna makamanta ko yan tadini duka dai su ne wasu lalatattun mutane ne da Allah ya jarabci al'umma da su a wannan zamanin wadanda saboda ƙarya da rashin ta ido suke cewa wasu ba sa aiki da komai sai alqur'ani kuma ƙarya suke domin akalla suna aiki da fassarar su idan mutum ya ce bai aiki da komai sai alqur'ani lazima haka kawai ya ga aya kawai ya wuce kai ya take ya faɗi fassarar shi a ina ya samu cewa ana fassarawa annabi ne fassara mai da Hausa ya ce annabi bai taba yin bayani ba annabi bai taba fassarawa ba amma shi ya lantsa kanshi ya fassara shi wani ba kauye a cikin Najeriya a wani kauye shi ya yadda wai shi ya fassara Qur'ani da yaransa na Hausa ko da yaransa na Yarbanci ko Nufanci ko Arago ko waye amma bai yadda wai annabi da aka aika mai da Qur'anin shi da yake ba larabin fasawa ba kai da ya fassara ba kaga wannan ai ƙarya ce marara ta rashin hankali wanda zaka rasa ma ta ina za a fara mata raddi to amma da yake ita bata idan ta zo ko mummunin ta sai kaga wasu Allah ya jarumce su da cewa za su bi wannan ƙaryar me yasa kaga cewa dujal da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuni tun safe har dare kamar yanda kace yana wasabai daura akan shi amma kuma yace kuma wannan hadisin an rawaito mana shi an karanta amma da haka idan dujal ya zo sai an samu wanda za su bi shi ba za su yi aiki da hankalin su cewa ai Annabi ya ce wannan ne dujal su guje mishi saboda haka aka samu wasu wawaye da jahilai suna bin wannan bata ba su da aiki in banda suka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan suna cikin yan ɗariƙu na sufaye tijjaniya da ire-iren su suna cikin masu kin hadisai su zaba suke wanda ya musu sabo wanda bai musu ba su bane amma su yan kalakatu duka su kiki da irin yan kalakatun nan su ma wasu yan kalakatu na daban irin ashabul kahfi na Kano su ma yan kalakatun su suna da sagi da wanda ake cewa al-ilmaniyun da Hausa zamu iya cewa boko akida dan boko akida sune waɗanda suka dauki boko a matsayin kayan gabas shine ma'aunin hankalin su sune ma'aunin addinin su wato ba su tsaya a matsayin sana'a ba kawai shine addinin su to za ga galibi su ma waɗannan suna da tsaurin ido wajen ƙaryata duk abin da ya saba wa dan abin da suka sani a cikin bokon kuma abin da suka sani a cikin bokon nan ta yiwu yan bokon ma sun daina amfani da shi yan boko na asali turawa sun gano kuskure ne kuma ko da ba a gano kuskure ba inda ya saba wa Qur'ani kuskure ne kawai ba za a karba ba ko ya saba wa hadisi to su ma suna da ganganci wajen yaƙi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma da yin ɗauki ɗaiɗai sannan akwai kuma wato mu'tazilawa su ma sun fi kama da 'yan boko akida su ma su ne masu gabatar da hankalinsu a kan nasoshi duk mutumin da aka kawo hadisi gaji ya ce to amma wannan a hankalce ai bai dace ba to wannan hankalin nashi murɗaɗɗen hankali ne ba hankali ne mai kyau ba akwai kuma mutane a cikin gidan sunna wanda suna da a wacewa su ahlus sunna ne ko kuma an yarda da su fil jumla cewa ahlus sunna ne amma su ma suna da wato wani nau'i na ja'in ja da hadisai za ga galibin su sun zabo su hadisai da suke ganin basu musu ba sun kiyada da su wato akwai hadisai da dama wanda suke zama mutane matsala wani ko yayi imani da hadisai in an zo wani waje sai ga kawai to shi wannan hadisin fa ban da shi ya tsani irin hadisan da suka zo akan kaza ko akan kaza ko akan kaza, to waɗannan su ma duk suna cikin masu kawo suna tarnaki kuma a cikin gidan sunna. Abinda ake so dole ne sai mutum ya zama ahlus sunna 100%, ya sa wa zuciyarsa sai da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a bisa fassarar wato magabata na ƙwarai. Na ƙarshen su kuma daga cikin waɗanda suke jawo sunna matsala, akwai waɗanda a jumlace sun yarda da dukkanin sunna din amma kuma ilimin su bai kai ba, kuma suna sa baki a harkar addini. Waɗannan su ne wato ƴan at-ta'alum al-muta'alimun, ƴan giringidishin malanta, malantar su bata kai ba amma kuma sun tsoma kansu a ciki, ƴan san asani. To wannan su ma indirectly suna wa sunna wato lahanin da basu sani ba, domin garin karantar da addinin musulunci za su je su yi kwaba, za su yi wasu ma'amaloli waɗanda suke ba su dace da sunna ba, kuma har su sa ƴan bid'a su dinga cewa to yanzu haka shine sunna. Mu'amalar sa wajen karantarwa, mu'amalar sa tare da makwabta, mu'amalar sa tare da surukai, mu'amalar sa da mutanen anguwa, duka a cikinta babu girmamawa, babu mutuntawa, babu sanin ya kamata, wanda kuma yana cikin wancan gaba ta farko ta at-tamassuk bil wajibat. To waɗannan su ma suna cikin masu dawo sunna tarnaki a cikin yanayin da take, saboda ba za a iya fahimtar sunna fahimta mai kyau daga mu'amalar su ba ko daga karantarwar su ba. Sura ta muka cewa tabbas sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, musulunci ya fara kamar baƙon mutum, wato kamar da ka san baƙo yakan zo gari bai san kowa ba, ba a fahimce shi ba, bai fahimci kowa ba, a yadda da shi ba, ana ɗare-ɗare da shi, shi ma baya jin daɗin garin, a hankali har zai saba, ba haka musulunci ya zo. Ghariban, wani baƙo, abinda ake labari na biya ce kuma wasa ya udu ghariban, zai zo kuma ƙarshe ne zama kuma baƙo irin yadda ya zama yanzu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kuma bil ghuraba, alherin Allah ya kai ga waɗanda suke riko da addini a halin sauran mutane suna mamakin addinin. Aka ce man humul ghuraba ya rasulullah, su wane ne su? Ya ce alladhina yatamassakuna bil haqqi idza tarakahu an-nas, ya ce su ne masu riko da gaskiya a lokacin da kowa yake gudunta. Da haka Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata riwaya ya ce su ne wasu ƴan mutane ne kaɗan, nuzza'un min al-qaba'il, nan can da can wasu an aka yayyago daga cikin mabambantan garuruwa da anguwanni da kabilu. Saboda an kai ga wannan lokacin, abinda mutum yake bukata a wannan lokacin shine ya ci gaba, farko mutum ya dinga addu'a Allah madaukakin sarki yana mashi gaskiya, gaskiya ce kuma ya bashi ikon binta, dole sai matsalanta wannan addu'a. Sannan kuma mutum ya nace wajen bin malamai waɗanda ya bayyana ga al'umma cewa waɗannan malaman malamai ne na Allah, ta fuskar zurfin iliminsu da amanar karantarwarsu da kuma kyawawan ɗabi'unsu. Sannan kuma mutum ya guje wa sauraron ɓatattu da ƴan bid'a, ko da abinda ake yaɗawa a midiya da sunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jama'a ku ji abinda ake faɗa, ka daina saurara, ba yi da wani amfani. Abinda Annabi ya ce game da dujjal, duk wanda ya gan shi ya gudu. Annabi ya ce tun na muku jawabi ku je ku ƙure min shi. Saboda yana daga cikin haɗarin da muke faɗawa shine komai mutum ya ce sai ya ji, duk wata ɓarna, duk wata ɓata, duk wata muƙabala, duk wata kwakyara yana so ya ji, ko da nufin yana so ya ji wai yayi mamaki, ko yana so ya ji saboda shi ma an jima kaɗan zai sake mara ɗakin matar shi ya raddi, to babu amfanin ka ji waɗannan. Na farko kana ɓata data ka ne, kana ɓata lokacinka, sannan kuma shubha ko wata mummunan magana tana iya maƙale maka a cikin zuciyarka kar sai da za ka warware ta. Saboda ba a so mutum ya saba wa zuciyarsa da jin sauraron sharri. Sannan kuma jama'a mu miƙe wajen neman ilimi. Ilimi kuma wato mai amfani shine ilimi na addinin musulunci, wato alƙur'ani. Shin ka iya karanta shi? Shin ka haddace shi ko wani ɓangare na shi? Shin ka san fassarar shi? to wajibi ne ka tashi ka nemi wannan abubuwan karantawa haddacewa sanin fassara aiki da shi sannan karantar da shi haka nan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma sauran fannonin addinin musulunci sannan kuma jama'a ba uzuri bane kar mu ce to mu yanzu a nan garin Doma ai babu malamai ko babu makaranta ba uzuri bane domin na jin a garin Doma din nan babu university ko amma na tabbata a garin Doma akwai graduate na university haka ne ta yi a nan ma da muke zaune akwai wanda suka yi university da yawa me yasa da suka taso suka ga babu university a garin su ba sai to shikenan babu university a garin mu da haka ba sai mun yi ba ba wanda ya taba yin wannan magana a lokacin ma za su ji ƙarin ƙaimi cewa bari mu tafi Fulafia ko mu tafi Nsuk ko Yuni Jos ko jami'ar jihar Benue ma a Makodi ko Benue University ai dai ana zuwa daga nan ko kai wani ma sai ya danganta da ABU a garin mu Zaria kai wani ma sai ya bar Najeriya ya tafi Ingila ko Faransa ko Jamus ko Malaysia duk dan yayi digiri ko digiri na sama da digiri ko digirin digirgir me yasa duk mutane ba su hakura ba saboda babu a garin su haka wani kayan kasuwanci wanda za a ce ba a yin shi a garin ku za ku ce za ku hakura ne dole za ku tankuje ku kawo shi ku siyar saboda akwai bukata to bukatar mutane zuwa ga ilimi na sunna yafi bukatun su zuwa duk waɗannan abubuwan saboda haka wasiyar da nake wa kaina da sauran masu sauraron nan shine mu tashi mu nemi ilimin addini ɗan uwa masu albarka kana cika ku da dogon zance amma Labu Isa yana jira kuma fatan da nayi a ce wannan wa'azin da aka yi a Doma ɗin nan to ya kai har awe ko saboda an ce abin da ya ci Doma kai ya ba awe to wa'azin da aka yi a Doma ya kamata ya sa awe eh da kuma sauran wurare duka Allah ya sa wa kowa albarka a rayuwarsa Allah ya kade mu daga dukkanin sharori Allah kuma ya sa mu gama lafiya kuma muna godiya kwarai ga ƴan uwa da suka ba mu wannan dama tunda kansu mala akilu da suka kawo mu da su Abu Kabsha da masu masaukin mu su Alhaji Bayero Albanin lafiya da sauran ƴan uwa tun daga can lafiya da suka biyo mu da na kefi da sauransu da kuma mutanen da muka tara a nan mutanen Doma muna kowa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya hada mu a cikin ladan duka Allah kuma ya gafarta mana zunuban mu Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.